أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو شاء كتين أنكو غوتن رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه لتلاتين دقاء wanda ta yi daidai da 25 ga watan 6 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 80 kenan a cikin karatunmu na Al-Muwatta ta Imam Malik rahmatullahi alayh. Muna cikin babu Jami'us Salah, babu Jami'us Salah. Ina jin za mu tashi hadisi na nawa kenan nan bani da tarqimi tabanin a tarqimin az-Zurqani hadisi na nawa ne, a tarqimin ku nawa ne, shi ma babu tarqimi, babu nambobi. Almuhim dai za mu tashi wannan hadisin wannan Abdullahi ibn Zaid bin Asim. Na'am.
عن الشهاب عن حفار بن سليم عن أمه أنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا مشداه اليه على الخضوع. وحدثني عن مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك.
Nan hadisi na farko wanda zamu karanta a yau, Imam Malik rawaito shi, yace Yahya yace haddathani wannan Ubaydullah yace haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab. Imam Malik rawaito shi daga malamin sa Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab az-Zuhri, babban malamin hadisi na Madina. An Abbad Ibn Tamim, daga Abbad Ibn Tamim, Abbad Ibn Tamim Ibn Ghaziya al-Ansari, ɗaya daga cikin tabi'an Madina wanda suke masu yawan riwaya, kuma yana da ru'ya, ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a riwayar su tabi'i ne. Su ne waɗanda suke kananan sahabbai da suna da riwaya ba sahabbai ba ne, amma a falala sahabbai ne. Hadisin su mursal ne, tunda ba su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su ji daga gare shi ba, amma sun gan shi, amma suna ƴan ƙanana, suna ƴan jarirai. To shi Abbad ibn Tamim al-Ansari ya rawaito da an ammihi daga baffansa, shine Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Abdullahi ibn Zaid ibn Asim shine mai Abdullahi ibn Zaid guda biyu ne, kamar yadda muka taɓa ambato a cikin sahabbai akwai Abdullahi, dukkaninsu daga Ansar suke. Abdullahi ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi shine wanda yayi mafarkin kiran sallah, ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya koma ya koya ma Bilal ya rinka kiran sallah. Akwai Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, shi kuma shine baffan wannan Abbad ibn Tamim, shine ya rawaito hadisin alwala, na sifanta alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin sahabban da suka rawaito alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam kamila, wanda yazo a cikin Bukhari da Muslim da littafin sunan, kuma na ji mun karanta shi ma a cikin Muwatta, shi wanda suka rawaito hadisan alwala. To shi ne wannan Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, amminsa ne saboda ɗan uwan mahaifiyarsa ne, ya kamata a ce halinsa ne. To amma ɗan uwan mahaifinsa ne, amma li ummin wato da mahaifin Abbad ibn Tamim da kuma shi Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, li ummai suke, wato ƴan uwa ne li ummi, uwarsu ɗaya, amma uba kowa da nasa. Saboda kaga dai ya zamanto ammin mahaifinsa ne, ya zamanto amminsa ne, tunda ɗan uwan mahaifinsa ne. Annahu ra'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a cikin masallaci. Kishingide shine wato yana kwance akan bayansa, shine kishingida ko واضئا احدى رجليه على الاخرى ينا سنيه ده ديه daga cikin dayan kafafunsa guda biyu akan dayar ya sanya kafa guda kafa guda daya akan daya kafar wannan hadisin haka imam malik yarwayto shi wanda ya kawo shi ne anan wajen domin yayi ishara ga cewa hadisin da aka ruwaito na Jabir ibn Abdullah cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yada ar-rajulu ihda rijlaihi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi ya hana mutum ya sanya kafa daya akan dayar alhali yana kishin gida akan bayansa wannan hadisin na Jabir nahani ne wannan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to imam malik sai ya kawo shi domin yayi ishara ga yadda zaka yi jami'i tsakaninsu tunda wannan hadisin hani ne ko wannan kuma an ruwaito yayi wanda malik ya kawo an ruwaito yayi to malamai sun yi sabani wajen yadda za a yi jami'i tsakaninsu to amma imam malik maqsudinsa da ya kawo wannan hadisin sai ya biyar da shi da asar da yazo daga baya mu karanta asar din sannan sai mu karasa bayani wahaddathani malik na'am an ibn shihab imam malik yarwayo hadisin nabiyu an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi babban tabi'i daga cikin malaman madina anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin wa uthman ibn affan da uthman ibn affan shi ma amirul mu'minin radiyallahu anhuma allah ya jaddasu yaf'alani dhalika su ma suna yin wannan to imam malik ya kawo wannan domin ya nuna kan cewar abinda yake a hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne yin wannan kamar ya shafe hukuncin wancan hadisi domin gashi al-khulafa'ur rashid daga cikin khulafa'ur rashidin sun kasance akan akhirul amrayn kenan fi'ilin su shine ya nuna kan cewar wancan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an shafe wannan ɗaya daga cikin fuska kenan za a ce an samu an-nasikh wal mansukh ɗaya daga cikin abin da yake nuni akan shafe hukunci shine idan aka samu sabani tsakanin hadisai biyu to wanda za ka ga sahabbai suka yi aiki da shi sai nuna kan cewa shine na ƙarshe dan ba zai yiwu ba a ce an hana abu su kuma suna kan wannan abin da aka hana su kuma suna aikata shi face an samu abin da yake nuna musamman aka samu hadisi wanda yake nuna halacci to wannan sai ya zamanto aikinsu ya nuna kan cewa na halaccin shine na ƙarshe an fahimta dan ba za a iya suranta kan cewa ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu su kuma khulafa'ur rashidin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koyi da su sannan a ce su kuma suna yin abin da ya hana kaga dole za a dauka cewa wannan hanin nasa shine na farkon abin da yake nuna ga halacci shine na ƙarshen saboda haka ya kawo wannan aiki na sayyidina Umar da sayyidina Uthman domin yayi tarjihi ya rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan guda biyu ba ana magana bane tsakanin hanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu to ko da an ruwaito sahabbai suna yi wannan ba zai zamanto hujja akan cewa wani ya nuna kan cewa hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya an shafe shi ba domin ta iya yiwuwa wannan sahabbai wannan hanin bai riske su ba ko ba haka ba za ka sanya aikin wani hujja akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da maganar sa ce za ta zamanto hujja akan aikin mutum saboda ka sai irin wannan ya faru sai ai sahabi uzuri a ce la'alla wannan hanin bai riske shi ba amma yayin da ya zamanto kan cewar annabi yayi hani ga abu sallallahu alaihi wasallam sannan an samu wani hadisin da ya nuna kan cewa ya halatta yin haka sannan aka samu aikin sahabbai ya dace da halaccin to wannan sai ya nuna kan cewa wannan hanin shafaffen hukunci ne an fahimta wannan wato uslubi ne na nuna wato ilimin usulul fiqh da imam malik yayi a cikin wannan hadisi a cikin yanda ya kawo hadisi ba tare da yayi bayani ba da littafin sa yayi shi ne ga malamai to kamar yana nuna musu ne cewa wannan ita ce ka'ida idan aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halarcin abu kuma akwai wani hadisin wanda da ya nuna wannan abun bai halatta ba aka samu kuma aikin sahabbai ya nuna yana kan hadisin da ya nuni akan halacci to ya nuna kan cewa halaccin ya shafa wancan hanin da aka yi an fahimta wannan kuma ku dauke ta kaida wadansu malamai sun ce ai aslan ma babu sabani a cikin hadisan guda biyu dukkan hadisan suna nan a babu hadisin Jabir da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya dora kafarsa daya akan daya yana cikin gida a cikin masallaci wannan hani yana nan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi na kwanciya a cikin gide da dora kafarsa daya akan dayar in shi ma wannan ya tabbatar da cewa ya halatta ai to ta yaya za a ya hana sannan kuma a zo a ce gashi kuma yayi sai suka ce yayin da ya hana yana nufin wata sifa ce ayyana wata sifa ce muayyana ta irin wannan kishingidar ita ya hana yayin da yayi kuma da lokacin cewa wannan yin da yayi babu wannan sifar hani din wacce ce sifar da ya hana sifar da ya hana shine ka kwanta kana kishingide alhali kana da jauto kawai a jikinka kuma babu wani abu a ciki wanda zai rufe al'auratka idan kana daure da zani ne ka kwanta ka dora kafa akan daya me zai faru wanda yake wucewa kaga in baka tsaya ka kankame ka rufe ba za a iya ganin al'auratka saboda haka wannan shine abin shine hanin da yazo a cikin hadisin saboda mutun ya rufe kada yayi abin da zai bayyana al'auratsa wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da yayi shi an samu amincin haka yayi yanda zai zamanto ba zai yi al'auratsa ta bayyana ba in ma ta hanyar rufe tsakanin wato a dauko gefen zanin ya rufe tsakanin kafafunsa ya rufe ainihin kafar da za a iya ganin al'aurar wa in ma akwai kuma kamfai a jikin mutum wanda ake cewa tuban a tuban shine kamar bante kenan shine kamar yanzu wanda ake yi dan kamfai ko to idan akwai wannan kaga babu bayyana an aminta daga mutum ya bayyana al'aurarsa ko kuma yayi wannan kwanciya ne yayin da yake akwai tufa biyu a jikinsa tunda an akwai tufa biyu a jikin mutum akwai gyauto sannan kuma akwai riga ya dora kafarsa wannan rigar ta rufe gyautan ta rufe al'aurarsa kaga wannan tsoron da ake ji na bayyana al'aurarsa ba zai samu ba ko ba haka ba to wannan shine wani taujihin da suka yi in ma dai wato a waɗansu suka ce an shafe wancan hukuncin bil kulliya wato mutum zai iya dora kafarsa akan daya a cikin masallaci ko wace hay'a ce saboda dalili gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khulafa'ur rashidin sun waɗansu kuma suka ce a wannan hadisi na Jabir yana nan duk da an halatta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fi'ilin sahabbai cewa mutum yayi kishingida a cikin masallaci ya dora kafarsa akan daya wannan hadisin ya nuna halarci to wancan hadisin da ya nuna haramci shi ma hukuncinsa yana nan amma faramcin da ya nuna shine yanda yayi wannan kwanci yanda mutum zai yi wannan kwanciyar ta hanyar da za a iya ganin al'aurarsa saboda haka a wannan fuska ta biyu kaga kai aiki da dukkan hadisan guda biyu ko a fuska ta farko fa ta farko fa da ɗaya kawai kai to wanne ne yafi kai aiki da hadisai biyu ko kai aiki da hadisi ɗaya na'am naga waɗansu suna taraddudi aljam'u awla min at-tarjih haka malamai suka ce ka'ida aljam'u awla min at-tarjih kai jam'i tsakanin hadisai guda biyu yafi bisa ka rinjayar da daya akan daya saboda me suka ce haka me yasa suka faɗi wannan ka'ida kawai zamu dauke ta ne kawai doka ai ba nasi bane ko akwai aya ko akwai hadisi da nuna haka babu to amma akwai menene dalilin su na'am alaikum assalam ahsan wato kaji dai idan yayi jam'i zai aiki da dukkan hadisan biyu idan ko yayi tarjihi da ɗaya kawai zai yi aiki saboda haka kai aiki da hadisan guda biyu yafi dacewa bisa kai aiki da ɗaya ta kyale ɗaya ko ba haka ba tunda yanzu kaga idan aka ce ma'ana a mutum ai aiki da a dauki janibin shafi hukunci aiki da hadisin guda ɗaya na halacci a aiki da hadisin da ya nuna halaccin yin wannan wato kowace irin kwanciya kenan mutum zai iya yi a cikin masallaci bayan kuma mun san bayyana al'aura ba ta halatta kuma idan wannan kwanciyar za ta bayyana al'auran mutum ba za ta halata ba bal a cikin wannan kwanciyar akwai bayyana al'aura da za ka iya bayyana ma koda kana cikin kaya ne koda kana cikin kaya idan kai irin wannan kwanciyar akwai yanda yake za ka kwanta ya zama to al'aurarka ta bayyana ta wajen kayan ko in ka kwanta a haka saboda yanda jikin yanda wando zai dani ko kuma jautan da mutum ya sanya zai zama to yayi shati ya shata yadda al'aurarka ta take wanda yake duk ba a san wannan me yasa ba a san a bayyana al'aura me hukuncin bayyana al'aura duk muna ta magana kamar wani dan musallam ne me hukuncin mutum ya bayyana al'aurarsa me dalili aina eh kamar wanne an shi nake so so shi nake so in ji hadisan na kwai shi nake so ka na'am na'am ahsan hadithun bahth ibn hakim an abihi an jaddihi ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk hadithun bahth ibn hakim an abihi an jaddihi ka tsare al'auraka sai dai daga matarka ko kuyangarka da ka mallake ta da hannunka ya mallake ta ko ba haka ba wannan hadisi ne sahihi kaga ya nuna kan cewa ka an yi umarni da kan cewa ka tsare al'auraka kuma Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun ya ku yan adam mun saukan muku da wato tufafi da suke rufe al'auranku domin kuma ku yi ado saboda kage nuna kan cewa wannan abu ne na wato qadaran Allah ya yi shi cewa ya sanya mutum wato bisa kadaran bisa dabi'arsa mai sanya rufe al'aura wanda za ka ga suna bayyana al'auransu to sun zamanto da su da akuya da dan taure da jaki ba su da bambanci tunda abin da ya bambanta dan adam da wanda ba dan adam ba kenan wannan tifar da Allah ya sanya masa kan cewa indai shi dan adam ne wato a bisa wato fitrarsa ta halitta dan adam zai tsare al'aurarsa wanda ga yana bayyana al'aurarsa ba akan fitra yake ba saboda ka tsare al'aura abu ne wanda yake matlub a cikin shari'a da akwai fuska biyu na wannan hadisin shine wannan hadisin ya nuna ya halatta mutum ya yi irin wannan kwanciya a cikin masallaci duk da masallaci ɗakin ibada ne idan mutum ya yi wannan ba zai zama to kan cewar ya nuna rashin ladabi da masallaci ba babu laifi mutum ya yi irin wannan kwanciya a cikin masallaci wannan kuma baya nuna wato keta alfarman masallaci ba kuma rashin ladabi bane da masallaci kamar yadda zaka ga waɗansu sun zo suna tashin mutane in suna kwanciya a cikin masallaci suna ganin kan cewa akwai abin nan wato in ba a kwanakin da ake itikafi ba a masallacin harami na Makka wani lokaci sai ga suna bin mutane suna hana su bacci suna hana su kwanciya saboda waɗansu ko suna ganin sun zo ne don su sha air condition saboda gidansu babu air condition ana cikin zafi amma ba na mantawa akwai wata shekara ba lokacin azumi ba ne ba kuma lokacin hajji ba lokacin umra cikin ina jin ko watan Rajab ne ko Rabiul Awwal ne na je zan ina itikafi a cikin Masjidil Haram da safe da hantsi ina son ne bacci har matattakala na je dan ina gudu in samu inda zan samu ne bacci dan inda ka kwanta za a tashe ka ba za ka yi bacci ba na je na samu matattakala na dan boye wani waje na kwanta nan ma ina bacci nan ma ban tsira ba to irin wannan a haga wannan jahilci yin haka ba keta alfarman masallaci bane tunda gashi irin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan akan haka kuma zamu duba me hukuncin yin bacci a cikin masallaci ba laifi a yi bacci a cikin masallaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yace mun kasance muna yin qailula a cikin masallaci kuma sayyidina Ali wata ran sun yi sabani shi da Fatima az-Zahra ƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha yazo yace ina Ali sai tace ai yayi mun wani abu ya faru tsakanin mu yayi fushi da ni ya tafi masallaci ya kwanta sai bi shi yaje ya tarar da shi ya shimfida mayafinsa ya kwanta yana bacci kirbaya saboda masallacin ya shine ya bubbude ya buga da fuskar sa yake ce masa qum ya abat turab tashi ya kai baban turbaya saboda turbaya da talillide shi ya zaman to wannan alkunya sai na ni sai fi kowace so ya fi so in ka kira shi abu turab sai murna ya ji dadi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan to kaga bai masa inkarin baccin da yaje a cikin masallaci ba kuma babu masallaci ne alfarma bayan masallacin makka sai na madina to tunda an yi anan sauran masallatai ma sun dauki wannan hukunci to wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin haka wanda ya nuna kan cewa masu kula da masallatai kamar wato kwamitin masallaci kada wata ran ai meeting kwamitin masallaci an dauki doka duk masu zuwa masallaci din nan su yi bacci to wallahi ai maganin su wallahi a dauki mutane yan hizba da za su ringa hana mutane kwanciya to wani lokaci ka san wani mas kwamiti din sai su yi haka to in sun ka idan irin wannan sai a gaya musu cewa a'a ai ga hadisin da Malik ya kawo a cikin muwatta na Abdullah ibn Zaid ibn Asim ya nuna kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka kuma a kallan abinda yin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kallan abinda yake nunawa shine halal ne in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu yayi nuni akan halalci saboda haka wannan ya sannan kuma wannan ya nuna cewar masallaci duk da ɗakin ibada ne ba lallai ne in ka je ka zauna a ciki ya zama dukkan cewa kai kawai ibadar za ka yi ba za ka iya shiga idan kai ibadar kai karatun alƙur'anin kai sallar za ka iya hutawa ba wai in ka zauna a masallaci dole sai ka zauna da niyyar yin ibada ba wato da yin wani aiki na ibada shi kansa hutun daga ibada ibada ne domin ka yi hutu ne a kan niyyar ka ɗan samu ƙarfin da za ka ci gaba yayin da kai irin wannan ita kanta ibada ce duk wannan yana daga cikin abin da wannan hadisin ya nuni a kai a cikin waɗansu ba wanda suka ruwaito wannan hadisin asar na sayyidina Umar sun ƙara hadda Abubakar cewa da Abubakar da Umar da Usman duk su ma suna yin haka to idan aka ƙara ambaton Abubakar akwai mushkila saboda Sayyid ibn al-Musayyib bai riske shi ba dan an haifi Sayyid ibn al-Musayyib a cikin a ƙarshen khilafancin Sayyidina Umar yana yaro lokacin da Sayyidina Umar ya rasu amma ya kai hankalin da zai iya tuna abubuwan da aka yi ya gane abubuwan da aka yi a zamanin Sayyidina Umar to me yasa Imam Malik ya kawo wannan hadisin a cikin Jami'us Salah ya kawo shi ne saboda yana da alaka da adabul masjid da dubban masallaci shi kuma masallaci dama abubuwan da suka danganci masallaci ana ambaton sa ne a cikin hadisan da suka zo na da suke alaka da sallah to shi yasa Imam Malik ya kawo shi a cikin wannan Jami'us Salah na'am
قليل من يسأل كثير من يعطي يريدون تفسير الصلاة ويقصرون ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم
يبدؤون
أعمالهم قبل أهوالهم وسيأتي على الناس زمان قليل الفقراء كثير الغراء يكتب فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يؤمنون به الخطبة ويحسبون الصلاة يبدأون به أهواءهم قبل أعمالهم
نعم يبدون يبدون طول نعم وحدثني يحيى عن مالك Imam Malik ya rawaito wannan hadisi an Yahya ibn Sa'id daga Yahya ibn Sa'id wannan asar ne da mun magana Abdullahi dan Mas'ud Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari anna Abdullahi ibn Mas'ud qal cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya ce wannan akwai inqita'i tsakanin Yahya ibn Sa'id da Abdullahi ibn Mas'ud saboda shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari yana daga cikin kananan tabi'ai bai kai ya riski Abdullahi ibn Mas'ud ba amma an ruwaito shi ta waɗansu hanyoyi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ya nuna kan cewar hadisin yana da asali duk da yake nan Imam Malik ya kawo shi wato mursalan. Abdullahi dan Mas'ud yace innaka fi qala li insan, yace ma wani mutum, ba ambace shi ko wani ne wannan mutum ba, innaka fi zamanin, kai kana cikin wani zamani, fi zamanin kathirun fuqaha'uhu, ko kuma kathirin fuqaha'uhu, kai kana cikin zamani wanda wannan zamanin kathirun fuqaha'uhu, sai zamanto wato jumlar ita ce fi mahalli jarrin sifa na zamani, malam fuqaha'u malamansa, malaman da suka san addini a cikinsa kathir, suna da yawa, wato zamanin sahabbai kenan. Qalilun qurra'uhu, makaranta na alqur'ani a cikinsa kaɗan ne, wato wanda suke kawai sun iya karatu ne amma ba su san fiqhu ba, suna da tilawa amma ba sanin addini, to kaɗan ne, domin duk wanda ya san alqur'ani a lokacin, duk wanda yake makarancin alqur'ani to faqihi ne shine wannan, domin haka zamanin sahabbai suke suna sanin, suna koyan alqur'ani da ilimin da ke cikinsa da aikin gabaki daya, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yace mun kasance idan aka saukar da ayo, idan mun kasance muna koyan ayoyi 10 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za mu ketare su ba sai mun san abin da ke cikinsu na halal da haram da yadda za mu yi aiki da su, sai ya zama to kan cewa mun san alqur'ani tare da aiki da shi. Yace amma yanzu kuwa mutane sai su karanta alqur'ani ba su san aiki da shi ba. Da zamanin sahabbai haka suke, a lokaci daya suka dauki alqur'ani din da kuma iliminsa gabaki daya. Yace to kai kana cikin wannan zamani, shine zamanin sahabbai, domin tunda yace innaka fi zamanin, kana cikin zamani, yayin da yake masa zance kaga zamanin da shi kansa Ibn Mas'ud yake ciki kenan, domin dama kuma zamanin sahabbai shine mafi fifiko, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni, fiyayyin mutane baki daya sune karnin da nake ciki, karni na sune sahabbai, ثم الذين يلونهم سنة وان ذات بي سبايا سني تابعي, ثم الذين يلونهم سنة وان ذات بي سبايا سني تابع التابعين إذن سي إمامنا مالك وأنن سني النبي صلى الله عليه وسلم يترك كيف يسير, ثم يأتي زمان يشهدون الناس قبل أن يستشهدوا, متاني يسجي سبايا شيدا كافون أن يمس سبايا شيدا شيدا الزر أيضا قد كن على مو أن زمني كنا to kaga an tsarkake zamanin guda uku, waɗannan sune tsarkakaku, su yake ce masa salafu, as-salafu salih da ake ta cewa salaf, salaf salafiyya, aka ce salaf ana nufin a koma zuwa ga abinda wancan suke akai, abinda yake addini a wancan zamanin shine za a dauki addini, ba abinda aka samu iyaye da hakanni suna yi ba, ko abinda ka taso kaga ana yi a garin ku, ko abinda wani shehi yace shine za a yi, a'a abin an aka ce salaf shi wanda suke cewa a koma wajen abinda magabata suke, sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, in ka kawo maganar wani daban aka ce sahabi ne ba sahabi bane, tabi'i ne ba tabi'i bane, tabi'ut tabi'i ne ba tabi'ut tabi'i bane, yana kan tafarkin waɗannan a ba mu sani ba, to shikenan, to kaga ba bayani kenan, in dai ba ɗaya daga cikin su bane to ya kasance akan tafarkin su, domin da suka kasance, domin duk a'immar fuqaha'ul amsar wanda suka zo daga bayan su irin su Imam Shafi'i, tunda baya cikin wannan Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Abdullah ibn al-Mubarak da Abu Thawr da su Ibn al-Munzir, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, da dai wanda suka zo wayannan malaman da suka zo daga baya wanda basu cimma wannan karnin ba, to duk akan wayannan su, in za su kawo maka abu, za su kawo maka aya, su kawo maka hadisi, kawo maka maganar sahabbai, maganar tabi'ai, maganar atba'ut tabi'in, to haka wannan suna nuna kan cewa akan waɗannan suke kenan, to waɗannan su za a bi, tunda su ne walladina taba'uhum bi ihsan, wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo, saboda haka in ka ji ana cewa wani lokaci za ka ji suna cewa wai dan me ku kun ce salaf salaf, an ce kun ce kuma salaf su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, amma an yi magana cewa kawo Ibn Taymiyya, kawo Ibn al-Qayyim, su salaf ne, mun ji ba salaf bane amma suna daga cikin wanda suka bi su bi ihsan, sun bi su da kyawun kwaikwayo, domin su komai zafi za su ce a koma wajen su, za su kafa hujja da su, to wanda ko zai kafa hujja da maganar wani daban sabanin waɗannan da wanda shi duk maganar sa tana kewaye ne da hujja da waɗannan wanne ne yake tare da su wanda yake kafa hujja na maganar waɗannan magabata shine yake tare da salaf wanda ko yake shi sai dai ya kawo maka wani abu wanda yaje ya gano a cikin wanda yaje ya gano a cikin abin nan a wata kasida ko wani mafarki da wani yayi da sauransu kage ina zaka hada su da wannan ina zaka hada su da cewa kage tsakan ba yadda ba su ba masa da awar salaf din ba masa cewa su ɗan salaf din ne ba masa san su ba to kage ko wanne ne ya cancanci wanne ne ya fi dacewa a ce yana kan addinin kwarai wanda yake kan abin da domin su ne Allah ya tsarkake su ne Allah da manzansa suka tsarkake su Allah madaukakin sarki yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an kage yace wal ladina taba'uuhum bi ihsan saboda haka duk wanda yake rawa da bazar waɗannan to shine yake kan addinin kwarai wanda yake ko ba shi ba su sai dai ya dauko abin nan a waɗansu tatsuniyoyi da maganganu da mafarkai da sauran ta ga wannan ba shi ba su to ibn mas'ud yace innaka fi zaman kai kana cikin zamani zamanin da shine zamanin da yake na sahabbai kenan yace kathirun fuqaha'u faqihansa suna da yawa domin a wannan zamani sahabbai sabban haka annabi sabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowanne ɗaya daga cikin su al'umma ne kowanne ɗaya daga cikin su saboda abin da ya tara na sanin addini al'umma ne in yaje kuma sai ya ga ya kafa al'umma yanzu gabaki ɗayan kufa ilimin kufa gabaki ɗaya wanda suka bude kufa kafin kuma duk abin da yazo daga baya aka zo aka samu na ilimin Iraq wato kufa da Baghdad wanda daga baya aka samu manyan bijiman malamai a can duk yayewar sahabbai kalilan ne wanda suka shiga kufa Abdullahi dan Mas'ud shine da kusan na farkon su sannan Abu Musa al-Ash'ari yaji ko da kace zamanin Sayyidina Ali kafin bayan Abdullahi ibn Mas'ud tukuna Sa'd ibn Abi Waqqas yaje lokacin Sayyidina Umar sannan Sayyidina Ali ya zama to khalifa lokacin da ya zama khalifa a Kufa ya zauna Al-Bara sannan Abu Musa al-Ash'ari ya zauna tare da Sayyidina Ali a Kufa Al-Bara ibn Azib shi ma shahararren sahabi ne cikin kananan sahabbai da suka zauna a Kufa waɗannan kusan sune fitattun wanda suka kafa madrasar Kufa in ka zo Ira in ka zo Basra wanda suka kafa Basra fitattu daga cikin sahabban Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi dan Abbas duk da ilimin Abdullahi dan Abbas ya fi yaduwa a Makka amma shi ba ya zauna a Basra Imran ibn al-Husayn da Samurata ibn Jundub da Anas ibn Malik in ka zo Madina ko uwa uba in ka tafi Misra sahabban da suka je suka zauna a can Uqbah ibn Amir in ka je Sham Abu Darda da Abu Darda da wannan Ubadah ibn Samit shahararru wanda suka je suka zauna a can in ka je Yaman Mu'adh ibn Jabal ya je can Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su idan yaje wani garin za ka ga mutum ɗaya ne wani garin kuma ɗan kalilan ne amma su ne daga gare su ne addini ya tabbata a nan wajen sai ka ga mutanen garin a wajen karatun alkur'ani da kira'ar wannan sahabin suke yi yanzu ka ga kufa kira'ar ibnu mas'ud suke yi basra qurra'u din basra daga abu musa al-ash'ari suka samu karatun su sham kira'ar ibnu amir ash-shami daga abu darda suka samu kira'ar su madina idan ka zo za ka ga kira'ar su ta koma zuwa ga zaid ibnu sabit da abin nan su Usman bin Affan wanda suka tarare da karatun Al-Qur'ani afwan Iraq banda bayan Abdullahi bin Mas'ud da Sayyidina Ali ma Ubay ibn Ka'ab Madina na'am Ubay ibn Ka'ab Madina dan Madani ne to haka zalika a wajen hadisi haka za ka su ma su ne waɗannan sahabbai kowane akwai littafin ku nemi wannan littafin al-ilal na Ali ibn al-Madini al-ilal na Ali ibn al-Madini shine ya abin da ake kira madarisul ruwa makarantu da masu riwayar hadisi suka kafa kowane gari ya zamanto makaranta ce fitatta zai faɗi wanda suka kafa wannan makaranta tun daga sahabbai har zuwa zamaninsa ya fara da ta Madina ya faɗi wato ayyanannu fitattun masu riwaya a Madina da waɗanda suka yi riwaya daga wajensu daga cikin tabi'ai daga kuma cikin tabi'u tabi'in da yanda ilimin ya take gabaki daya zuwa ga Imam Malik. Haka zalika zai tafi Kufa yayi, haka zalika Makka, haka Misra, Sham, Yaman, Basra, kowanne gari ya fitar musu da madrasa daga cikin madarisun ruwa a wajen hadisi kenan bayan na Alkur'ani. Haka zalika wajen fiqh, wajen ra'ayi, wajen fiqh fahimtar sahabbai, wajen fatuwoyin da suke. Yawancin mutanen Kufa suna karkata ya zuwa ga fatuwoyin Abdullahi ibn Mas'ud, kamar yadda mutanen Madina yawancin abinda suka gina mazhabarsu akai akan fatuwoyin Sayyidina Umar da Zaid ibn Thabit da Abdullahi dan Umar, su suka fi shahara da yin fatuwa a nan. Makka kuwa akan mazhabar Ibn Abbas suke. Yawancin malaman, domin yawancin malaman su renan dan Abbas ne, dan ya je ya zauna a can ya dade da Makka da Taif. To haka waɗannan sahabbai kowanne daga cikin su za ka ga aya ne shine ya kafa madrasa din wannan, shi ya kafa wannan gari ta fuskar karatun Alkur'ani da riwayar hadisi da mazhabar fiqh. Kowanne daga cikin su a shi kansa qari'i ne na Alkur'ani, rawi ne na hadisi, hafizi ne, sannan kuma faqihi ne wanda yake mai fatuwa akan sha'anin addini. To haka sahabbai suka renu tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kathirun fuqaha'uhu qalilun qura'uhu, amma masu karatu wanda suke kawai karatun Alkur'ani suka iya, ba su san hukunce ba, qalil kadan ne. Tuhfadu fihi hududul Qur'an, ana tsare iyakokin Alkur'ani, wato ta hanyar tsayar da hukuncen. Wato Alkur'ani ba kawai a san shi bane a fahimce shi, a'a ana tsaye akan aiki da shi da tsare abubuwan da Alkur'ani ya nuna. Wa tudayyi hurufuhu, ba a kula da tsayar da haruffansa. Amma wannan ba yana nufin kan cewar ba a kula da tsayar da haruffansa alal itlaq ba. A'a, in aka yi bil muqarna da zamanin da ya zo, wanda ake wuce iyaka, wanda abinda duk yake kan gaban mutane shine inda za a yi karatun Alkur'ani, inda tajwidin ba a tunani wato a aiki da shi. A wannan zamani himmantuwar sahabbai wajen yin aiki da shi tare da tsayar da huruf ɗin shine hammunsu, ba wai tozarta huruf ɗin ba. A'a, himmantu wajen aiki da shi tare da tsayar da huruf ɗin ba ya zamanto kan cewa suna tsayar da huruf ɗin kuma su tozarta aiki ba, saɓanin abin da zai zo daga baya. Qalilun man yas'al, kaɗan ne masu roƙo, maroƙa kaɗan ne masu zuwa suna bin mutane da tambaya, masu bi suna bin mutane da tambaya da roƙo da dogon application, ayi mun kaza, kullum shi kenan tambaya da roƙo. To masu yin wannan kaɗan ne, haka sun huta, don saboda shi kansa wannan wani nauyi ne a cikin zuci. Kathirun man yu'ti, masu bayarwa suna da yawa, to shi yasa masu tambayar suka yi kaɗan. Kathirun man yu'ti, masu bayarwa suna da yawa. Yutiluna fihi sala, suna tsawaita sallah a ciki, sawa'un zu za su yi sallah su kadai, sallar su mai tsawo ce, ba nan da nan ai a gama ba. In sallar nafila za su yi da daddare suna tsawaita sallah, sallar tarawih din su haka suke tsawaitawa, kamar yadda aka ce zamanin Ubay ibn Ka'ab raka'a 10 ake yi, amma wannan raka'a 10 suna karantawa bil mi'in, tsayuwar a cikin raka'a sai a karanta ayoyi ɗaruruwa za a karanta, ba irin namu wanda ake neman masu gudu hamma tani ko kuma inda ake ba a sauka. Inda ma ake saukar sai a samu irin wanda suke da ƙurra'u din nan masu sauri, inda nan an gama. Haba karfe nawa kuke tashi daga tarawih? Ai mu sai karfe 10 da rabi, ai mu ina 8 da rabi an gama, kuma in zai biyu. To da tafiya zamani ko tunda zamani ne mai tsawo, sallar ma ya kamata a gaggauta ta. Awa 24 ce tana nan, su awa 24 din ce haka take tana nan. Idan rabon lokacin sallah baka sa shi ba da yawa, ka sa shi a cikin rabon bata lokaci. Yanzu a cikin awa 24 in za ka yi lissafi, watakila waya kawai wanda za ka yi, sai ga watakila ta fi lokacin da kake a cikin sai sallah. In ka yi lissafin mintunan da kake yin magana a cikin waya, yafi mintunan da kake yin sallah a ciki ga cutar wave da za su kawo maka a cikin kunni zabzaba wanda yake cutar da kunni sannan ga illar kawai kana zaune kamar hoto sai dai ka rinka magana amma ko sallah ko banda kawai abu na ruhi da zai kawo maka ga motsin jiki da za ka rinka yi sannan za ka ce wani zamani ne mai tsawo ai zamani ne wanda yake na gaggawa zuwa ina gaggawa zuwa ga Allahu musta'an saboda haka su ko wancan zamanin yutiluna sallah suna tsawaita sallah sawa'un suna sallar su kadai ko a cikin jama'a a jama'a za ka ga suna tsawaita sallah mu yanzu kaga idan liman yayi sallah yanzu irin a sallar juma'a da ake so ranar juma'a da ake so a ringa karanta suratul sajida da suratul insan a sallar asuba duk limamin da yake duk juma'a haka zai yi duk juma'a ba fashi wata ran za ka yi sallah sai ka kai barin je wani masallacin saboda ka san nan wajen in ka je za a tsare ka kai sallah mai tsawo sai ka je wataƙila inda za a yi wasu mai wasare ka je ka san gashi kuma an ce wannan sunna ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi waɗansu a wata riwayar ma an nuna yana dawama a haka to su sifar wancan garin tsawaita sallah din musamman saboda akwai asiri da yawa a cikin tsawaita sallah musamman lokacin da suna cikin yaƙi yaƙi yana buƙatar zuciya ta ƙarfi da imani ɗaya daga cikin babban abin da yake ƙarfafa imani a cikin zuciya shine tsawaita lokacin da mutum yake da alaƙa da Allah da shi a cikin sallah ɗaya daga cikin malamai da suka yi bayanin hikimar da Sayyidina Abubakar aka ruwaito wata ran yayi sallah asuba da suratul baqara yayin da aka idar da sallah rana har ta fito gab da rana za ta fito kai da aka idar da sallah aka gaya ma Sayyidina Abubakar ya ce to ai da ta fito ba za ta same mu a cikin marafkana ba za ta same mu cikin ibada ne to ɗaya daga cikin malamai yake cewa hikimar wannan saboda lokacin ana hurubun ridda ridda fitinar ridda ta zo mutane suna barin addini ana kai yaƙi gaba domin a dawo da mutane cikin addini a tabbatar da mutane kuma cikin addini saboda haka ana buƙatar abin da zai ƙarfafa imani a cikin zuci saboda haka suka ringa tsawaita sallah a wannan lokaci to ɗaya daga cikin ɗabi'un wato ga al'umma da take akan tafarkin daidai shine alaƙar suna tsawaita lokacin su wajen alaƙar su da Allah suna tsawaita shi ويقصرون الخطبة كما سنا تقيت خطبة سنا تقيت خطبة دق أقصر يقصر كما أبنا يقصرون الخطبة بالدماء نصدها كو أقصر كو قصر كو كتي يقصرون shine mudari'in aqsara ko kace yaqsuruna shine mudari'in qasara ko wanne daga ciki duk ma'anar su daya shine takaitawa suna takaita huduba wannan dabi'ar sahabbai kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ammar ibn yasir yana cewa inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi tsawaita sallar mutum liman ya tsawaita sallah ya gajarta huduba alama ce ta saninsa ga addini ta fiqihunsa hudubar annabi sallallahu alaihi wa sallam gajeruwa ce ba ta da tsawo yawanci yakan karanta surar ma alqur'ani ne suratu qaf yakan karanta ta a cikin huduba domin duk huduba ba wani abace illa wa'azi wa'azantarwa da fuskanta amma to tare da cewar annabi amma wajen sallah sai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali sallar juma'a yana karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ko ya karanta suratul a'la a raka'a farko suratul insan a raka'a ta biyu kaga baki ɗayan kai lissafin irin wannan tsawon sallar a cikin irin yadda za aka sifanta kirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu daga cikin malamai ya lissafa Sheikh Saud Shuraib imamin Haram yace kusan zaka in ka kiyasta ta kamar minti 20 kenan sallar kamar minti 20 to wato hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai haka ba to in ka hada da sallar da hudubar gabaki daya watakila ba ta fi minti 30 ba amma mu ko yanzu hudubar ma kawai wani masallacin sai awa daya ko irin hudubar gaddafi an zo hudubar gaddafi ai go wanda yazo ya a garin nan awa nawa yayi sai uku da rabi ake sallar juma'a tun karfe nawa aka fara to saboda haka sifar shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka yake to yake ga dabi'ar wannan zamani yutiluna fihi as-sala suna tsawaita sallah a ciki wa yaqsiruna al-khutba suna kuma gajarta al-khutba yubadduna a'malahum qabla ahwa'ihim yubadduna suna kaddamar da ayyukansu kafin soyace-soyacen ransu ma'ana idan aka kawo musu aiki na gari aiki na da'a kuma ga san ransu ya zamanto sai sun auna to in suka auna aikin alkhairi shi za su zaba ba san ransu ba ko da ko za su matsa ma kansu ne sai su yi aikin alkhairi sabanin waɗanda yake su koshe hutu suke nema su mizaninsu aiki na albir shine abu shine mizaninsu menene yake mafi soyuwa ga Allah ba me dadin jikinsu ba me za su samu hutu a ciki me za su samu sauki su aiki suke nema wanda yake wannan saboda tsarkin zuciyarsu da imani ya sanya suna son abinda suke so aiki na gargari saboda koyaushe tunaninsu shine wannan kyakkyawan sakamakon idan suka duba hutu kuma suka duba abinda yake gabansu na zaman kabari alal misali sai sun kanta to ai gara su guzurun wancan idan mutum ya tsaya ya duba cewa in fa aka mutu in ka je cikin kabari idan aiki na gari kai shi ne lokacin da zaka huta kai dogon bacci bacci da zaka yi cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali ga iska ta aljanna tana shigo maka amma kun kai tunanin wannan baccin nan kai bacci ne yanzu ka koni gobe wai ka dauka ma cewa baka da sauro ka dauka ma kana cikin air condition da sauro ba zai iya motsi ba ballantana ya cije ka kana cikin raba daki mai numfashi inji kamar yadda wadannan mallam blog yake cewa mota mai numfashi to kana cikin daki mai numfashi kana cikin wannan ya sanya ka kan cewa wannan baccin yafi maka ka tashi kai sallah da daddare ko yafi maka ka tashi ka je kai sallah a cikin jami'i ai ba komai zaka yi sallah dai kafin rana ta fito ko ba haka ba shine aka kaddamar da san ranka akan aiki na gari to su saboda tarbiya irin ta addini kullun saboda imani ya ratsa jikinsu imani da Allah da ranar lahira da sun gaskata cewa tabbas abinda aka faɗa zai zo bayan mutuwa zai zo din to akan wannan suke suna kaddamar da aikinsu akan wato soyace-soyacen ransu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat mutane ne waɗanda suke tijara ko ce wato kasuwanci ko cinikayya baya shagaltar da su gabarin ambaton Allah da tsayar da sallah da bada zakka idan suna cikin shagalinsu suka ji an kira sallah to sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah sai su bar shagalin nasu su tafi wajen sallah shi ta kaga ko ba komai wato duk yanda ake zagin irin kasar Saudiya ko ba komai a nan wajen wato sun tsare abinda Allah yake so da za ka ga in dai an kira sallah in an kira sallah dukkinka da Allah sai ka rufe kantinka ko ba za ka je kai sallah ba sai ka rufe kantin ka dai bayyana alamar addini ba za ka yi tijara ba a lokacin sai ka rufe kantin in ko ba kai ba za su zo su rufe maka kantinka da ƙarfi da yaji akwai su suna nan da abin nan da abayarsu malamai suna nan yan haya da abayarsu da ɗan sanda guda ɗaya a cikin mota suna yawo suna yi wa'azi assalamu ibadallah halumma ila sala ibadallah ya abdullah halumma ila sala fa abin da suke cewa kenan su tana tar da kai in suka lura da kantin naka in suka lura da kantin naka kai ne abin nan ne kana baka rufewar in suka lura da shi za su zo su rufe maka in kuma ka ci gaba da yi za a zo a kamo ka a kai ka gaban alkali ya yi hukunci a yi maka ta'aziri a kai ka gidan yaro a yi maka bulala da girman ka a yi maka bulala a cire maka riga a cire maka riga a gadan bayan ka babu komai a ciki a zane ka wataƙila sai ka je ka yi jinya rudu jikinka ya yi a yi maka jina don bulala suke yi ba a ɗaga hannu da ƙarfi da haka kawai ake yi amma za a ci gare ta bulala ba wai an taɓa yi min bane ba fa to wannan shine tsayar da iqamatis sala kenan sai yadda sallah. To wanda suka tsara wannan, wanda suka tsara wannan, to abinda Allah yake so kenan ga masu mulki, alladhina in makkannahum fil ardi aqamus sala, wanda muka ba su mulki a bayan kasa sai su tsayar da sallah. Yanzu kaga yana daga cikin irin wannan abinda Saudiya suka yi a cikin jiragen su da suka yi na wannan zamani 777 din da ake yi, Boeing 777 bakwai guda uku din nan, wannan sabon jirage ne. Suka ce musu Amerika wanda suke yi, in za kun yi jirgin ku, ku yi mana wajen sallah a ciki, ku yi mana masallaci a ciki. Jirgin nasu ne, su suka ce ai, kuma suna bukata su sayar, su Amerika arna suna bukata su sayar, ciniki suke so. Ba za su ce ai mu ba ma sallah, ko ba ruwanmu da sallah, kuma sallah ba za ta, in aka ce za a yi wajen sallah, jirgi ba zai samu aminci ba. To in ba zai samu aminci ba, za mu je wajen wanda za su yi mana. Sai a marhaba, ku zo a yi muku, za a yi muku, saboda suna son kasuwanci, suna son a saya. Su kuma sun tsaya akan abin da suke so, addininsu ne. Kuma aka yi musu haka, har yanzu a yanzu idan ka shiga jirgin Saudiya ba ka da mushkilan ka ce wai ba za ka iya yin sallah ba. Bare za a ce jirgin gabaki ɗaya lokaci ɗaya za a zo a yi sallah ba, ba zai yiwu ba. Amma mutane za su iya tashi mutum biyar-biyar su zo wannan waje, su je su yi alwala a banɗaki, su zo wannan wajen su tsaya har su yi sallar jami'i. Suna sararin samaniya. Ah, yo ake fati a sararin samaniya? Fati suke fa. A nuna fim. A sararin samaniya. A sayar da giya a cikin jirgi bayan an gama cin abinci fa. Bayan an gama cin abinci sai kuma a zo da kurar giya. Giya iri-iri. Iri-iri na duniya za a kawo. A sha sannan kuma a sa fim. Ana shan giya ana sa mahala. Kaji kana can sama fa wanda yake ba abin da yake rike da kai in ban da kudurar Allah. Ba a ƙasa ba wanda yake in wani abu ya faru za ka taka ƙafa ka gudu. Ko ka ce za ka yi linƙaya in a cikin ruwa ne. Ba damar linƙaya ko ka iya linƙaya. In dai wani abu ya faru shi kenan, in ka sallamo shi kenan. Amma ka ji a wannan waje ɗin kuma ka ƙirƙiro saɓon Allah. Amma aka ce sallah, sai ce ai wannan za a samu rashin balan a cikin jirgi idan aka taso ana yi, wataƙila jirgi ya yi ambaliya ya karkata ta wane ne. Ka ji wai a lokaci za a kawo kuma abin wai abubuwan aminci da safety measures da wane ne. To duk wannan saboda rashin damuwa ne da tsayar da sallah. Allah ya umarni da tsayar da sallah. To saboda haka waɗannan haka ya kamata a ƙaddamar da haƙƙin Allah akan abin da rai yake so. To wannan shine sifar waɗannan a lokuta. Wasa ya fi anan nafi zaman, Ibn Mas'ud ya ce to akwai zamani da zai zo ma mutane. Qalilun fuqaha'uhu. Masana addini a cikinsa kaɗan ne, saboda sun shagaltu da harkar duniya. Ba ruwansu da sanin addini. Abinda mutum ake so ya zama, ya je ya zama injiniya, ya je ya zama to dokta, ya je ya zama to mai tukin jirgin sama, ya je ya zama to kaza, ya san addini bai sani ba wannan ba ruwansu. To da haka za ka ga wa'annan su ne za ka ga sun zo, an ba su shugabancin al'umma, an ba su ragaban mulkin al'umma, sai ga su zo suna ta rusa addini ba ruwansu, saboda ba su san shi ba. To yayin da ya zama to kan cewa babu kalilan ne masu sanin addini, to barnar da za ta samu a cikin al'umma mai yawa ce. Domin sanin addini shi ne zai rage kofofin barna da hanyoyin barna. Yayin da ya zama to babu masanansa, to babu wannan, su malamai su ne garkuwa ga al'umma. Dan haka wannan ya nuna mana muhimmancin ya zama to kan cewa abin nan mu samu makarantu inda za a karantar da mutane addini. In sau da yawa za ka ga mutane ga sun gama karatu, suna so su je su yi karatun addini, dole sai su tafi kasashen Larabawa. Saboda me? Saboda nan kasashen namu babu makarantu. In banda a kasashen Yaraba ne ma fa muke da jami'atul hikma wanda suke karatun addini a kasar Ilori, da jami'a da kulliyatul Imam Malik wanda yanzu suna bada digiri, sun zo sun yi affiliation da Bayero a Ibadan wanda yan Saudiya ne suka kafa ta, kuma suna bada digiri na addini. To shikenan, sai dai kuma a jami'o'in mu na arewa na hukuma, sai kuma ta Katsina yanzu da aka bude anan, wanda ake bada ilimin addini din. Bayan kuma kamata ya ce ma mun ci gaba yanda zai zama to kan cewa muna bada ilimin addinin da zai sa ko da kai likita ne ko injiniya ne ko ka karanta siyasa ko ka karanta tattalin arziki ko ka karanta zamantakewa sociology kuma ka san addini, ka zama to faqihi injiniya, doctor faqih, ko ba zai yiwu ba? Ko zai wahala? To qalilun fuqaha'uhu, masana addininsa kaɗan ne. Kathirun qurra'uhu, makarantansa na alƙur'ani ko suna da yawa. Wato ƙoƙari ake kawai a iya karatun alƙur'ani, ba ya aiki da shi ba. to ba wai ana so a toza takatun alqur'ani bane, ba wai a soki abubuwan da ake na musabaka ba, a ci gaba musabaka dan ana son a samu karatun alqur'ani. To amma kada a tsaya anan yanda ake yi, kuma a zo a koya mutane yanda za su yi karantar addini, amma ka kawai ka koya mutane yanda za su karanta alqur'ani kawai ba tare da ilimin sa da aiki da shi ba, to zaka to wannan idan kai wannan zaka sanya musu a zaka sanya abinda zai zo daga baya ya koma akan su da cuta, domin yayin da mutum ya karatun alqur'ani ya je karanta alqur'ani domin duniya ba dan Allah ba, to wannan shine zai sanya shi cinikin ya sayar da lahirarsa da duniya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktsaru qurra'i ummati abinna aktsaru qurra'i ummati munafiqun, mafi yawan makarantan al'ummata munafikai ne, saboda waɗanda suka je suka yi karatun alqur'ani din ba domin Allah da ranar lahira ba, don duniya don su samu duniya da shi. To waɗannan kaga yawanci za ka samu imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba, sai dai su yi amfani da karatun nasu na alqur'ani domin su nemi duniya da shi. Kathirun man yas'al qalilun man yu'ti, masu tambaya suna da yawa, masu bayarwa kaɗan ne, wanda ya nuna kan cewar wato rashin haƙuri ya yi yawa da rashin kamewa da rashin wadatar zuci mutum gani yake yi waɗansu ne za su yi masa arziki, waɗansu ne za su yaye masa tsananin da yake ciki, saboda haka shi kenan kullum a cikin bin mutane yake, saboda rashin yadda da cewa Allah ne zai masa, don haka kullum yawo yake akan bin mutane su yi masa. To wannan sifar jama'ar sifar abin da zai zo daga baya ne, bayan wannan qurunul mufaddala, a zamanin sahabbai ba haka ake ba. Qalilun man yu'ti, kaɗan ne masu bayarwa, saboda ruwa masu hannu da shuni sun hana, saboda gani suke in suka bayar zai ƙare, kaga mutum ya samu abin da hankali ba zai ɗauka ba, ya samu abin da hankali. Akwai wani fa ma'aikaci ne na gwamnati, ba ɗan siyasa ba, ma'aikaci ne na gwamnati da aka yi tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi, da aka je aka yi a inda teburin abincinsa yake na gida, da yake su masu binciken, da yake su ma duk hanyarsu ɗaya sun san inda ake ɓoye irin wannan kuɗin, sun san wanda ya sata, sun san inda zai ɓoye. Da suka je suna bincike, kawai sai suka ce a ɗaga teburin abinci, aka ɗaga teburin, a ɗaga kafet, aka ɗaga kafet, suka yi kwas-kwas-kwas, sai kawai suka ji wani waje yana wata ƙara ta daban, sai suka ce a ɗauko duga, aka cire tile, sai kawai aka ga abin nan, sai aka ga wani abin nan a wani rami, wani mukulli aka yi aka buɗe, sai ga kuɗi a daskare biliyoyi ba miliyoyi ba, yanzu dan Allah biliyoyi ne zaka yi dafu. Sai sa kafiri ma wai har kafiri yafi musulmi, ya wannan kafirin Theophilus Danjuma da ya samu da ya sayar da darijiyar mansa, ya samu dala biliyan ɗaya da ko miliyan ɗari nawa ne, ya ce ya ba da miliyan ɗari na dala, kaga biliyan ɗaya da dubu da miliyan ɗari biyar kenan, biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar ya ce ya bayar domin ayyukan alkhairi. Ayyukan alkhairi da yake nufi coci-coci da abubuwan harkar don dama yawanci su zai bama kirista, taimakon addinin kirista. To akwai musulmi masu irin wannan kuɗin nasa wanda ma suka fi shi. To kuma abin da ya ce ya cire ya bayar wannan kashi rabo ɗaya ne cikin goma, saboda yana ganin kan cewar yanzu shekarunsa ya ba mu 60 baya, ya ba mu 60 baya, wannan biliyan ɗin da ya sanya ya samu ba yadda za a yi ya ci, ba yadda za a yi, inda zai ce duk kullum abincin da ya fi komai na duniya zai ci shi, ya fi komai daɗi, ya fi komai tsada, ba zai cinye wannan kuɗin ba, hankali kada ya isa ya nuna mutum wannan. To amma banda mutumin wannan zamani, shi gani yake yi don ya samu, wato kamar mutum ne wanda yake bai san daɗin miliyan ba, wataƙila shi iyakaci abin da yake samu, in ya ji ya samu 10,000 ya samu kuɗi masu yawa, to daga ya samu 10,000 nan sai ce sai so mutanen 100,000, in yake ya samu 100 sai ta ashe za ta to miliyan ma fa za ta samu to sai miliyan daga ya ga miliyan ta samu sai ta ashe miliyan din haka take to miliyan 100 daga ya ga ya samu miliyan 100 sai so ma tunanin biliyan sai so haka da biya dan adam take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba abin da zai cika masa kici sai turbaya sai kasa sai ya mutu kasa ta cika cikin ta cinye dan adam haka yake da wannan zuciyar ta san kankan da kake kan kalwar zuciyar nan da kake gani amma gabaki ɗaya sai ganin zai cinye duniyar baki ɗaya to tabi'ar zamanin ƙarshe kenan qalilun man yu'ti kada ne wanda suke bayarwa tarbiya shine ai maka tarbiya akan bayarwa yanzu kaga abinda mulki ya gada kenan mai mulki ya zama to mai bayarwa amma mu yanzu masu mulkin mu sai ga kullun tunanin su a kawo musu gaituwa a kawo musu ba su su bayar ba ba za su nema mutane aiki ba ba za su nema mutane makaranta ba ba za su nema ma mutane a sana'a ba idan aka kawo wani abu aka ce ku kawo wanda za a je ai muku ku kawo wanda za a je ga wani taimako an kawo daga gidan zakka ko ga wani a course wani training da za a je ai ma mutane in an gama za a ba su computer ko za a ba su keken dinki sai ce to ai keken mu dai a kawo mana keken dinki ko a kawo mana kudin ma sai mu mutanen namu ba za su kai mutanen ba su handa mai kudin saboda haka ko yaushe shi yasa masu tambayar kullun suke yawa saboda masu bayar tsoro sun zama to kadan kuma duk saboda rashin wadatar zuci domin inda wadatar zuci me shi zai bayar yana ganin abin da ya bayar ba zai rage masa zuciyarsa ba bar kadi zai kuma ka gwada ha gani inda za ka rinka bayarwa Allah ba zai hana ka ba inda za ka rinka bayarwa abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda hudu ku kiyaye suna rantsi da Allah akan daga ciki ya ambaci kan cewa sadaka ba ta taba tawaye dukiya ba bayarwa saboda Allah ba zai taba tawaye dukiyarka ba inda kana bayarwa haka za ka shigowa daga wajen Allah kai ka gani ba wai ka gwada Allah ha gani bari na ga anya fa haka ni kada ka gwada Allah kai da yakini to sai haka yake na'am yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna kaddamar da soyace soyace ransu ai yubiluna fihi khutba suna tsawaita khutba wa yuqsiruna as-sala suna taƙaita sallah dan da nan an yi sallah an gama amma wajen khutba kuwa sai kaga an yi ta magana wato baba maganar mu ta fi aikin mu yawa in aka zo lakcioci ko ina ai ta magana ai ta bayani ai ta bayani amma aikin kaɗan ne ai lalle ya kamata ni kaza ya kamata ni kaza ya kamata ni kaza amma daga an zo wajen aiki take nemi kowa karasa take nemi kowa amma wajen magana kuwa kaje ai abin da ya kamata ni kaza kowa kokari yake in akai taro ya bayyana shi ma sai ya faɗa amma da aiki za a zo ai sai ka nemi mutane karasa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma ta Allah yace me yasa kuke faɗa abin da ba za ku aikata shi ba Allah baya son haka domin sifar munafikai ne wajen magana ka same su amma wajen aiki a noki to shi yasa sai ga wajen hudu ba din ana tsawaitawa amma wajen sallah sai ga nan da nan anya an gama saboda wannan alakar da Allah ba ta da karfi ba so ake a kasance a samu wannan alakar da Allah ba sai dai a yi dan mutane yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna gabatar da soyace-soyacen ransu kafin ayyukansu wato abin wani abu yazo musu mizanin su shine san rai abin da zai sa su ji dadi abin da zai sa su samu ci gaban duniya abin da zai sa su daukar duniya wannan da abin da suke tunanin sa kenan ba ayyuka na gargaru ba ba ayyuka na gargaru ba shi mutum ya hana ransa abin da yake so yana daya daga cikin abin da yake yana daya daga cikin abin da yake gina dan adam a cikin rayuwa ya daya daga cikin abin da yake gina dan adam a cikin rayuwa ko kafire ne kuwa zaka samu wanda ake musu tarbiya akan su hana kansu abin da suke so zaka same su a rayuwa sun fi injazi sun fi samun ci gaba da daukaka a rayuwa bisa wanda yake su kawai su sun saba akan sai dai abin da suke so yaro ne duk abin da yake so za a bashi a rayuwarsa haka ya taso to za ka ga da yayi nasara a rayuwarsa dan gata ba wanda zaka ga komai yake so an masa ka duba gani shi yasa ko da ake cewa tarbiyar kaka sangarta yaro take saboda ita kaka duk abin da yaro yake so za ta bashi an yi abinci ya ce baya son wannan abincin sai a yi masa nasa na daban baya son wannan sai abin nan ya je makaranta an yi masa fada a makaranta ya dawo gida yana kuka sai ta daura zanin ta tafi ta je ta yi rigima da malam dan me za a taba mata da to saboda an yi masa tarbiya akan sai abin da yake so kawai shi za'a yi masa to ba zai nasara a rayuwa ba domin Allah ya sanya karfin dan adam akan ya hana ransa abin da take so ya hana ransa abin da yake so yana daya daga cikin akwai wani mutum wane ne nan Coleman na ji wata kira zaku na manta sunansa na farko wani dan America ne da ya rubuta littafi da ake ce masa emotional intelligence yanzu ya rubuta wani littafi ma social intelligence a cikin yana kawo misalin waɗansu yara su 15 da aka bi aka yi musu wani horo su suna yara suna makaranta aka ce ga alawace aka ce za a ba su aka ce wanda yake son a bashi alawan nan a yanzu za a bashi guda daya amma wanda zai hakura sai ya je ya zauna ya yi aikinsa na gida da aka bashi homework ya gama ya kawo aikin nan nasa an duba masa alawa biyu za a bashi amma wanda ku yake so a bashi yanzu daga baya yayi aikin nasa za a bashi waɗansu suka zo suka ce a basu alawar guda daya garar samu guda daya bisa su yi hakuri in an jima su samu biyu waɗansu kuma suka ce a'a su biyun suke so sai sun gama aikin nasu in ya so an jima a basu biyu da aka bi waɗanda suke na majmu'a ta biyu din wanda suka hakuri din suka hana ma ransu abinda take so abinda ransu yake so a wannan lokacin sai daga baya suka karba da aka bi su sai aka ga a rayuwa duk sai suka zamanto sun yi abinda aka bi su wato irin wannan tajribar haka suka yi hakuri suka yi har sai bayan wajen shekara 23 suna bin waɗannan yara sannan suka duba kowanne me ya zama a rayuwa aka samu duk wanda suka yi wannan hakurin sun zamanto fitattu a abinda suka dauka idan wanda daga cikin su wanda ya zama injiniya ya zama fitacce wanda ya zamanto likita ya zamanto fitacce wanda ya zamanto dan kasuwa ya zamanto fitacce amma waɗannan wanda kunan da nan suka ce a ba su din daga wanda yake a daga secondary bai ci gaba ba ko ya je university sai da ya repeat sau uku da ke rufe da third class haka dai kowanne daga cikin su ba wani wanda yake ya tagi zaune abin kirki in aka kamanta shi da waɗancan to abin da yake so suke so su nuna shine kan cewa wanda ake masa tarbiya akan ya fi karfin abin da zuciyarsa take so ya hana ransa abin da yake so ya makarta linzami to shine zai samu nasara a rayuwa ko abin da Allah madaukakin sarki yake ce mana kenan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana ma ransa abin da take so to aljanna ita ce makomarsa wato ka hana ma ranka abin da take so ba wai dan ka samu wata babban abin da kake so din a nan gaba ba a duniyar wato ka hana karamin hawa domin babban hawa shi ne namin mai duniya kenan ka hana ma kanka karamin hawa domin ka tabbatar da babban hawa wannan ba shi ake so ba ka hana ma kanka dukkan nau'i na hawa domin ka samu abin da Allah yake so maka shine a lahira shi yasa Allah ya so muqaddaman ruwa da cewa amma man khafa maqama rabbih wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya kuma hana ransa abin da take so kisa kuma Allah yake zargin wanda ya dauki Allah ubangijinsa shine san ransa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa aballahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa waja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah wanda ya zamanto san ransa shine kadai a gaban sa ya mai da shi shine allansa Allah ya batar da shi a bisa ilimi ya sanya zuciya ya yimke zuciyar tasa da kunnan nasa baya jin gaskiya ya rufe ya kuma sanya yana a cikin idansa ba zai ga komai ba sai abin da yake so fa man yahdihi min ba'dillah wai zai shirye shi bayan Allah to shi yasa mutum ko yaushe idan san ranka ya ci karo ga abin da Allah yake so to ka hana ma ranka abin da take so ka je kai abin da Allah madaukakin sarki yake so a cikin sa akwai samun nasararka a nan duniya sannan kuma a cikinsa akwai samun yardar Allah wajen tsayar da sallah akan lokaci sai an hana mare abin da take so wajen a rashin zama kai ta hira ba gaira ba dalili sai an hana mare abin da take so wajen rashin kallon a batsa da jin waka sai an hana mare abin da take so zuciya tana so ka ji waka saboda in kana jin waƙar sai ka rinka jin ka rufe ido kana wani nishadi kana wani girgi kana wani jin daɗi zuciya na son wannan ka ji kan cewa wai kai kamar ka shiga wata duniyar ne ta daban. To in ka dima son wannan wata ran ba ta waƙar za ka yi ba, wata ran sai ka nemo ta ganye ta bari juwana. Ka ce ai irin wannan daɗin da ake ji na waƙa, ai in ka taɓa ganye sai ka ji wanda ya fi shi. Daga nan kuma shikenan sai ko sai ka ce a ina ganye ba, ai ga wanda ma ya fi ha'ai ɗin da za ka yi sosai. To haka san rai yake, in ka fara haka zai rinka bi da kai, ba zai iya ba shi da iyaka har sai ka lalace ka kwata-kwata. Ka lalace kwata-kwata sai sa za ka ga yawanci waɗanda ake tutiya da su akan su zamanto waɗansu abu, manya-manyan masu akta ɗinnan da mawaƙa da masu ba mutane dariya da masu wanda ake samun kuɗi ta hanyar su, yawanci wanda suke a cikin ana ke ce musu a entertainment industry, kun ji zaka suke karewa a watsai suke karewa daga wanda zai mutu da cutar AIDS ko wanda zai kashe kansa ko wanda to ko wanda yake zai yi abin nan zai rinka yi kansa allura ya zama to ga baki daya duke ta saba ta amfani. Gashi ne dai rayuwarsu ba wani wanda za ka ga ya yi wani abin kirki ya zama to abin so a yi koyi da shi a rayuwa. To duk saboda ne, saboda bin san rai. To haka lallai yi ma kanmu tarbiya, yi ma zuriyarmu da iyalanmu tarbiya, kan mutum ya hana ransa abin da yake so, ya hana ma ransa abin da yake so. Amma ka ga kan cewa idan kana so yara su ji daɗi, abu za ka matsa musu ba lokacin da asuba ta yi, in kai ka tashi ka je ka yi sallah, amma ba za ka matsa ma yara su tashi su je su yi sallah ba, a kyale su su dan huta, a kyale su su huta. Zan an jima za su zo kai kana so musu wannan hutun, to wannan halaka su kake yi, rusa su kake yi. To sauran hadisi nan an ce da hadiri ko a gari, ana so mu gama babin sauran hadisi biyar. To shi kenan, bari tunda an ce akwai hadiri za mu tsaya a nan wajen, in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu karanta babin da kuma yawa sai mu hada shi tare da insha Allah babin da zai zo bayan sa. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tunda akwai hadiri sai ai hakura ba za a yi tambayoyi ba sai mako mai zuwa, na saboda wanda suka zo daga nesa.